الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبود الله سبحانه وتعالى ليبو قريشي إساك هدامون أولا سافيات الله هدوغ وطن ربيع الأول شكرا تدبو ديدة لي هدود 30 دتقص هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم wannan kuma shine hudu ga watan 12 a shekara ta 2016 na lissafin miladiya darasin mu na tara zamu tashi insha Allah a karatun da muke na littafin idhafatul lahfan fi masaid ash-shaytan na malam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala na makon da ya gabata mun tsaya a cikin bayanin da malam yake mana da ina kalto daga wani daga cikin magabata cewa duk mutumin da ya aikata wani aiki ko mai kankanta sa to za a bude masa wato wani feji da za a tambaye shi akan wasu abubuwa guda biyu manyan tambayoyin guda biyu na farko ita ce a tambaye shi lima dan me ka aikata aikin ka na biyu kuma a tambaye shi kaifa yaya ka aikata aikin da ka aikata yace mana ta farko tambaya ce akan illar aikin menene ya ja ka ka aikata wannan aiki me ya tada zuciyarka ya sanya maka tunanin kai wannan aiki me ya kira ka menene ya kira ka ya ja ka ka aikata wannan aiki shin wani rabo ne kake so magaggauci daga cikin rabon duniya wanda yake naka je kai a matsayinka na mai wannan aiki ko wata bukata ce daga cikin bukatun duniya kake so ka samu da wannan aikin shi yasa ka aikata shi wato kamar son mutane su yaba maka ko kuma kana tsoron mutane kada su zarge ka ko kuma ka jawo kanka wani abun so na duniya na gaggawa ko kuma tunkuɗewa kanka wani mafruhi abin ki shi ma dai na gaggawa a duniya ko kuwa abin da ya sanya ka aikata wannan aiki shine tsayuwa da bautar Allah subhanahu wataala da neman ya sauka da neman da kuma neman ya kusantar da kai a gare shi a subhanahu wataala da kuma neman kusanci dai zuwa ga Allah madaukaki to sanne giya mana cewa mahallin da bigiran tambaya ta farko shine shin wannan aiki da ka aikata zaka iya aikata wannan aikin ma'ana wajibi ne akan ka ka aikata wannan aiki na bauta ga ubangijinka da ya haife da ya halice ka ko kuwa ka aikata ne shi wannan aiki domin wani rabo na duniya da kake so ko kuma wani abu na son zuciya nan ne muka tsaya zamu tashi inda yake wasani tambaya ta biyu kuma wato tambayar kaifa ita ce a yace su'alun an mutaba'atir rasul tambaya ce akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin sa sau da kafa da karbar addini daga gare shi da yadda da cewa babu wanda za a sa a gaba a kalli aikinsa a kofa a yi irin yadda ya yi Allah ya bada lada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wato fi zalika ta'abbudi a wannan bauta da mutum yake yi ai wato hal kana zalika al'amalu mimma shara'tuhu laka ala lisani rasuli fassara tambayar ita ce wannan shin wannan aiki da ka aikata aiki ne daga cikin ayyukan da na shar'anta maka inji Allah kamar Allah nake fadin wannan yana cikin ayyukan da na shar'anta maka yazo maka kuma bisa harshen manzona da na aiku am ko kuwa kana amalan wani aiki ne wanda lam ashra'hu wa lam arbahu wanda ban shar'anta shi ba kuma ban amince ban kuma yarda da shi ba wannan tambayar dole za a tambaye ka duk wanda ya amsa wannan tambaya bisa yadda ya kamata to shine zai ci nasara kuma shine za a bashi lada akan aikin da ya aikata yace fal awwalu su'alun anil ikhlasi ya sake dena na ta mana ma'ana wato manufar tambaya ta farko tambaya ce akan ikhlasi shin kai aikin da kai tsantsar domin Allah madaukaki kawai ya baka lada don ya karbe ka dan fuskar sa din neman yardar sa dan amincewar sa dan ya saka a cikin salihan bayin sa dan ya kusantar da kai dan ya soka wannan shine ya angiza ka ka aikata wannan aiki wa tsani tambaya ta biyu kuma anil mutaba'ati shine dangane da mutaba'a waɗannan abubuwa da kun sha jin su a gun malamai a matsayin fadakarwa da malamai suke yi koyaushe akan ce ayyukan bawa ba sa karbuwa sai da sharuɗai guda biyu wasu su sanya su uku wasu ma su ce hudu gurgudun dai abin nan amma asalin zancen guda biyu su ake magana tun da dama wasu sukan ce na uku shine al-islam sai mutum ya zama musulmi a kowane babi za a kan ce sai musulmi sannan a karbi aikinsa dama wannan kuma musallam bihi abu ne da an riga an san shi an miƙa an sallama to amma abin da dama mutane yake buƙatar a faɗakar da su a tunasar da su a matsayinsu na musulmin kuma mumine shine a gaya musu cewa duk aikin da ka aikata sai idan ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu da ikhlasi da kuma yi a bisa tsari da karantarwa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah zai baka lada akan aikin yace wa thani an al mutaba'ati yace fa inna Allah subhanahu la yaqbalu amalan illa bihima domin ko Allah madaukaki baya karbar aiki sai da waɗannan sharuɗa guda biyu yace fa tariqu at-takhallusi min as-su'al al-awwal hanyar da mutum zai kubuta daga tambaya ta farko bi tajrid al-ikhlas shine ya tsantsanta ikhlasi ya zama don Allah yayi duk aikin da yake manufarsa ta aikin abinda yasa yayi aikin shine Allah ya bashi lada ya kuma yarda da shi wannan hanyar kubuta daga tambaya ta farko kenan mun lura anan malam yayi amfani da lafazin takhallus shin haka kawai yayi amfani da ko amfani da wannan kalmar ko akwai wata manufa lalle akwai manufa domin tambayar da za'ai maka ba tambaya ce dama da ake neman amsa ba dan haka shi yasa bai ce fa tariqatu al-ijabati an as-su'al al-awwal domin ba zance ne na in an tambaye ka ya za ka amsa ba tambaya ce da manufarta shine a tabbatar domin mai tambayar ya riga ya sani ya san cewa kayi domin sa ko kayi domin wani ya san cewa a aikin nan kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba kai koyi da shi ba don haka kaga kenan ashe ba so ake aji wata amsa za ka bayar ba asali so ake a tabbatar maka da daidai dinka a baka lada a tabbatar maka da ba daidai dinka ba a azabtar da mutum akan abin da ya aikata wa domin kansa mun fahimci abu sai sai amfani da tariqatu takhallus domin kamar da kullum muke ambatawa dangane da abin da ya shafi imani da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala yana mana hukunci ne bisa ilimin mu ba ilimin sa ba shi yasa dama za a tunatar da mu abin da muka aikata mu tabbatar da mun san mun yi to sai a mana abin da za a yi mana akai isabatan aw uqubatan wannan kuma mun san shi amma dama sanin cewa ga inda makoma take Allah ya riga ya san haka to yace wa tariqu at-takhallusi min as-su'al ath-thani ana farko kafin mu je nan abin da shafi ikhlasi yana da wasu qawadish da malami suka ambata qawadish kamar guda uku mun ce qawadish abubuwan da suke suka a ikhlasi suna da yawa suna kuma akwai amma akwai asali da yake yatafarra'u minha furu' ko tatafarra'u minha furu' akwai asalin da za a faɗa wanda kuma akwai rassa da suke fitowa daga wannan asali asalin farko da shine ke suka ga ikhlasi shine riya. Riya ar-riya'u min qawadihi al-ikhlas, daga cikin abubuwan da suke suka ga ikhlasin mutum a ce yayi riya. Menene riya? Riya ita ce an dauko daga maganar ru'ya ne, gani, kayi aiki domin wani ya gani ko wasu su gani har ka samu yabon su, har ko ka samu isa zuwa ga wani abin duniya, ko ka samu isa zuwa ga wani matsayi na duniya. Amma dai asali abin da yasa kai aikin naka shine domin su gani. Kar mu manta duk aiki da muke zance a nan muna zancen ibada ne. Yau kar ka kai kanka zuwa ga wani abu, duk aikin da yake ibada ne. Koda al'ada ce asalinta aka juyar da ita ta hanyar niyya ta zama ibada, to dai ana kallon a samu waɗannan abubuwan guda biyu kafin a baka lada a kai. Na farko shine ikhlasi, daga cikin abin da suke sukansa kuma mun ji shine riya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirk al-khafi, abinda nafi tsore cewa al'ummata shine shirka boyayya. Qila ya rasulullah, sai aka tambayi manzo Allah, sai aka ce ya rasulullah menene ash-shirk al-khafi, sai ce ar-riya. Ar-riya babu abin da ke sukan ikhlasin mutum ya lalata masa aiki irin wannan. Malami sun tattauna bacin aiki nan ta idan ya kan zo, shin bacin aiki ne na mai musamman wanda aka ce ya aikata wani abu sabanin sunna, wannan zamu zo kansa a gefe na biyu. Bari mu kyale wannan, mu karasa waɗannan qawadih din. Abu na biyu daga cikin qawadih shine as-sum'a. As-sum'a eh, as-sum'a shine kajiyar da aikin da kai domin mutane su yaba maka. Wannan na farko, kayi aikin domin a gani, in aka gani kuma ka samu wani abin duniya, sawa'un matsayi ne, yabo ne a gaban mutane, ko kuma wato wani abin duniya na dukiya ko makamancinsa, ko matsayi kawai mutane su ganka da kirki a ɗauka kai mutumin kirki ne saboda ka aikata wannan abu. Na biyu shine as-sum'a. Sum'a kuma shine ka aikata aikin ba dan a gani ba, amma kai din sai ka jiyar ko ka gaya wa mutane, ko kuma ya zama dama asali kai din ne domin a ji, idan dama ji ake wannan abu. Mun fahimci abin, akwai abin da yake ta hanyar magana mutum zai aikata, zai faɗi wani abu, to zai faɗa ne don a ji, to wannan ba zai samu lada a gurin Ubangiji ba. Ko kuma yayin din sannan ya zo ya faɗa domin mutane su ji, shi ma don ya samu yabo. Asali son yabon shi yasa ya faɗa, son yabon shi yasa ya fitar da labarin har aka san shi, to wannan shi ma yana cikin qawadihun fil ikhlas. Abu na uku daga cikin qawadih shine ibtigha'u gharadin min aghradid dunya, neman wani abu na bukatun duniya. Wannan ba maganar ganin ko ji ba, amma asali kawai domin ka samu yardar wani shi yasa kai wannan aiki din. Sawa'un kuma dama wasilar zuwa ga wani ya san wannan abun, ko ganin ne ko kuma jin, wani ma shi ake kallo ba, amma asalin kana da wannan niyyar cewa ka samu wani abun duniya, ka samu wani matsayi, a ganka kai abin kirki domin a yaba maka. Wannan yana cikin abin da duk abin da mutum ya yi da irin wannan siga, to Allah ba zai ba shi lada ba, zai dai Allah zai bar shi da niyyarsa. Kamar da dai muka sha ambatawa kan hadisin nan na Abu Huraira, wanda al-Imam Muslim ya rawaito, na mutum uku da za a fara rura wutar jahannama da su. Kun ga Allah madauki ya san niyyar su ba wannan ba ce, an tambaye su sun faɗi niyyar su, Allah ya ce ƙarya kuke, kun yi ne domin kaza, kuma an faɗa. Yau kun ga ya riga ya musu cewa abin da kuke so din an faɗe shi, to Allah madauki ya kyauta mana. To sai ce wa tariqu at-takhallus min as-su'al ath-thani, hanyar kubuta daga tambaya ta biyu shine bi tahqiqil mutaba'ati, shine mutum ya tsantsance ya tabbatar da mutaba'a. Mutaba'a shine wani, wasu malamai sukan ce bin shari'a, shine kai aikin da yake wafaqa ash-shar'a, wasu kuma su ce mutaba'atur rasul, duk kuma ba matsala istilahi ne kalmomi ne wanda ma'anar su daya domin mutaba'atul rasul mutaba'a ne lishar'i domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike zuwa mana da shari'a idan kai aikin da ya dace da nasa to a lokacin ka dace da shari'a kuma idan kai aikin da ya dace da shari'a ka dace da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi yazo da shari'a haka duk ba matsala akan wannan tahdiqul mutaba'a malamai suna da maganganu mun sani akan ta da farko dama tana daga cikin kamar da kullum mukan fadi ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah wanda na san dukan ku kun haddace ta shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada allah illa bima shar'a kowa ne zai haddace wannan ya san me ake nufi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin duk umarninsa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku wadanda kai imani ku yi kaza to yardarka da muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine kai wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ayi nabiyu gaskata shi cikin labaransa in ya bada labari cewa abu kaza kaza ne abu kaza fari ne abu kaza baki ne abu kaza zai faru za a zo a yi shi to kar a same ka cikin waɗanda suka ƙaryata ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da muka yi wannan zance makon da ya gabata da irin sigar gaskatawa ne na uku shine ka nisanci abinda yayi hani ya tsoratar na hudu kuma kada ka bautawa Allah sai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi a matsayin shari'ar da Allah ya aiko shi da ita ba to kar ka bautawa Allah da wannan abu sabo ne faralle ne hadisai da maganganu din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan suna da yawa a cikin littafin hadisi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad da kuma maganganun malamai akan inna Allah hajara an sahibil bid'ati hajara at-taubata an sahibil bid'ati dan kuma mutum wadannan cewa Allah madauki ya kange tuba daga mai bid'a domin kullun zai riga ganin a daidai yake don haka ba zai tuba ba kuma sannan ya ga mana cewa duk aikin da mutum yayi ba zai Allah madauki ba zai karba ba Abdullahi ibn Umar a lokacin da mutanen Basra din nan guda biyu su wannan Abdurrahman al-Himyari da suka haɗu da shi lokacin da yazo aikin haji wanda yana cikin sabubban hadisi na biyu na An-Nawawi wanda dai muka fi sani da sigar haka wato hadisin nan na al-Imam Muslim wanda kuma yafi shahara dai da hadisin Jibril hadisin Jibril sababin sa mun sani zuwan Abdullahi ibn Umar da yaje haji ko umara suka haɗu da wasu mutanen Basra sun zo su ma haji ko umara da ya fito daga Makka daga haram kai suke tambayar sa a garin mu akwai wasu mutane da suke cewa ai babu wani lamari na cewa Allah ya san abinda bawa zai aikata har sai bawan ya aikata sannan Allah yake sani wato yan kadariya kenan wannan su ake cewa yan kadariya magana ta wadi ba iya ko maganar wannan kissar bane da yadda ta faru asalin abinda yake so mu hanga a ciki shine maganar Abdullahi ibn Umar yace ku ga musu inni bari'un minhum wa hum bara'u minni kuma sannan ya faɗi cewa yace na rantse da wanda Abdullahi ibn Umar yake rantsuwa da shi shine Allah madaukaki kenan wallahi da a ce ɗayan su yana da kimanin dutsen Uhud na zinare ya ba da shi sadaka fi sabilillahi Allah ba zai karbi wannan a wurin sa ba har sai ya bar wannan bid'ar sai ya yarda da imani da kaddara wannan shi yake so mu hango cewa mai bid'a aikin sa Allah baya karba to malamai sun tattauna akan me ake nufi da wannan lafazi kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi har yanzu dangane da khawarijawa cewa in sun zo za su rika kashe musulmi suna barin waɗanda ba musulmi ba da makamantan dai waɗannan alamomi da khawarijawa za su zo da su su ma ya faɗi cewa Allah madaukaki la yaqbalu minhum sarfan wala adla Allah ba zai karbi farilla ko nafila daga wurin su wannan shine da ya fassara mafi karfi a gurin maganganun malamai akan me ake nufi da sarfan wala adla farilla da nafila a lokacin malamai suke tattauna shi wato me ake nufi da Allah ba zai karbi aikin mai bid'a ba shin ana nufin duk aikin sa da ya aikata na duniya na ibada kwata-kwata Allah ba zai karba ba ko ku ana nufin aikin da aka samu wannan bid'ar a ciki. Duk maganganun nan akwai maganganun malamai, domin in muka faɗi umumi to umumin ya kunshi waɗannan hadisai musamman guda biyu na Ibnu Umar da wannan na Khawarijawa, kowanne za a iya ɗaukar wannan ma'ana a cikin sa. Tunda ya yi magana akan cewa Allah ba zai karɓi minhum sarfan wala adlan, bai taqyidin sa ga iyan abin da yake akwai bid'ar a ciki ba. Wannan shine abin da ke tsorata malamai, suke tsoratar akan sa sosai. In har za a faɗi wannan akan Khawarijawa, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, ku duba kuma a cikin maganar Khawarija sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa tahqiruna salatakum inda salatihim, za ku rena sallar ku in kun kwatanta ta da sallar su yadda suke qiyamul layl, har kaga alamar sallar dare a goshin su da makamantan irin waɗannan malaya goshi kullun a cikin sujada, ga tsoron Allah alamar sa ta zahiri. Amma kuma Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana akan su cewa Allah ba zai karbi nafila ba zai karbi farilla ba in suka aikata, dan me? Saboda sun zo da wannan bid'a ta kafirta musulmi. To ashe kun ga wannan abu yana buƙatar mutun ya tsorata, dan me zai aikata bid'a ne? Dan me zaka aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba, bai zo da shi daga Allah ba, bayan kuwa wannan abu na addini Allah madauki ya ba mu labarin cewa ya riga ya cika shi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sai sa mu kuma ba wani darasi da muka ina ji ko ba anan bane maganar abin da ya faru tsakanin wani malami ina ji a cikin shari'a na al-ajurri lokacin sarki al-wasiq billah, lokacin da ana tsakiyar fitnatul qawli bi khalq al-qur'an, wani malami aka zo da shi aka ce Ahmad ibn Abi Duad yayi munakasha da shi ya tattauna da shi. Me ya faru? Dai sai zai fara tambayar malamin shi Ahmad ibn Abi Duad, sai malami ya ce a'a, ni ya kamata in fara tambaya. Shi ne ya rika tambayar Ahmad ibn Abi Duad. Ahmad ibn Abi Duad shi ne malamin fadar khalifofin Abbasiya a wasu zamuna da aka yi, ko khalifofi wani dan adadi tun zamanin su Ma'mun har zuwa kan su Al-Wasiq. A lokacin sai yake tambayarsa wannan magana da kake faɗa ta al-qawlu bi khalqi al-Qur'an, cewa al-Qur'ani halitta ce ba siffa ce ta Allah ba, shin yana cikin abinda Allah madaukaki ya cika addini da shi ko baya ciki? Wannan tambayar tana da muhimmanci ka tambaye mutum wannan. Yace baya ciki da farko, har ruɗewa ya rasa amsar da zai bayar. In yana cikin abin da Allah ya ambata cewa ya cika addini da shi, to lalle a same shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In baya ciki kuwa, to shigar da shi aka yi daga baya. To abin da aka shigar da shi kuwa daga baya, an shigar da shi ne bayan addini ya cika, to Allah ba zai karɓe shi ba. Sannan ya tambaye shi, shin wannan abin da kake faɗi na wannan ra'ayi manzon Allah ya san shi ko bai san shi ba? A karan farko sai ya ce bai sani ba, sai kuma daga baya zai ce ya sani. Ya rarraba masa tambaya, ce in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan zancen, to ka tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya koyi, domin yanzu ba za ka iya nuna mana inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana cewa Al-Qur'ani makhluq ibni. To haka nan kowace bid'a ka sa ta a wannan mizani din, duk wani abu da wani yake aikatawa, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan abu cewa yana cikin aikin da aka aiko shi da shi, wanda idan ba a yi ba ba za a shiga aljanna ba? Yana cikin aikin da aka gaya masa abautawa Allah da shi? Ɗayan biyu ne, ko ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da shi, ko ka ce bai san da shi ba. In ka ce ya san da shi, to za a tambaye ka a ina yake, in ya ta siga ce, kamar za mu zo mu bayani waɗannan ɓangaren wani abubuwa da suke da ma'ana na tahqiqin mutaba'a. In kuma ka ce bai sani ba, to ashe kenan yau ga wata ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai santa ba, kai kuma ka santa, ka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abin da ya kamata abauta wa Allah da shi. Wannan abubuwan da kowa zai nutsu yayin da ya shiga mayafinsa kafin bacci ya zo masa, lokacin da yake tunanin ayyukan alherin da ya aikata, yana wa kansa hisabi da ayyukan da ya aikata masu kyau da ayyukan da ya aikata marasa kyau don ya gyara, da a ce zai sako irin wannan tambayoyin, da mutane sun tuba da yawa. Mutum zai ji tsoron Allah madauki ya tsaye da shirin tashin alkiyama ya tambaye shi, kai bawon Allah me yasa ka fito da wata ibada da ba a umarce ka da ita ba kake aikatawa annabi ya aiko ya zo maka da ita ko bai zo maka da ita ba in ya zo da ita kana da ikon da zaka iya fada ka ce gashi tana cikin littafi kaza gashi mun karanta in ko bai zo da ita ba ka rasa amsar da zaka bai ubangiji Allah ya ce ba zai baka lada akan ta ba saboda ka rena manzansa ka kirkiro wata ibadar da shi manzon bai zo da ita ba Allah ma yake tsare mallan usaimin ko ta magana na gani mai kyau da yayi ta ma'anar me ake nufi da tahqiqul ibada zan so mujita kuma wanda yake sha'awa ya dan rubuta ya faɗi cewa la tatahaqqaqu almutaba'atu hatta takuna al'ibadatu muwafiqatan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi umurin sita mutaba'a da muke ji ana cewa mutaba'a ita ce biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aikata ibada ta dace da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da karantarwarsa to malamin yake cewa wannan mutaba'a din ba za ta tabbata ba tunda ai kun ga muna zancen tahqiqul mutaba'a to tahqiqul mutaba'a ba zai yiwu ba sai idan ibadar da bawa ya aikata ta dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fi umurin sittatin a cikin abubuwa guda shida idan ka aikata ibada ka dauko wannan ibadar ka auna ta ta dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta waɗannan bangarori guda shida to insha Allah ana sa ran ka cika sharadin mutaba'a sannan za a dubi sharadinka na ikhlasi sannan ka samu lada kun ga shiga aljanna dai rahama ce ta Allah madaukaki ko baka ba amma abun ba haka kawai yake da sauki ba yau kana buƙatar ka samu waɗannan abubuwan a duk aikin da kake aikatawa na farko yace sababuha sababin ibada malibin mun faɗe su gaba ɗaya kafin mu zo tafsilin su na farko sababi yace sababuha fi sababiha wa jinsiha wa qadariha wa wasfiha ay wa sifatiha wa zamaniha wa makaniha dole ibadar ta dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita abubuwan nan guda shida da sababin ibadar da jinsin ibadar da gurgudan ibadar da siffar ibadar da zamanin ibadar da wurin ibada bangaren sababi yace dole ne ya zama bautar da zaka bautawa Allah ibadar da zaka bautawa Allah da ita ta zama ta dace da shari'a a sababinta misali ya kawo misalai zan tsaya mana iya misalan da ya kawo yace da a ce mutum zai kirkire wata ibada da ya hada ta da wani sababi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa wannan abin a matsayin sababi ba to Allah ba zai karbi ibada shi ne abin da ake nufi da wannan kai wata ibada dan wani sababi amma kuma abincika a gani wannan sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa shi bai amfani da shi ba a wannan ibada din misali yace faman ta'abbada lillahi bi ibadatin wa qaranaha bi sababin lam yaj'alhu Allah ورسوله سببا فإنها لا تقبل منهم يتي مثال ذلك لو أن الإنسان أحدث إبادة مقرونة بسبب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعله سببا بل لكنها ليست بسبب يزمت وأن أبو بامان سبب بني لا في الكتاب ولا في السنة يتي فإنها لا تقبل منه سيتي لو كانت هي خيرا ما دام جعلها مربوطة بسبب قول الهيريسي ننكرك كالتي وعن to yanzu abu kaza a ce masa ba alheri bane a ce alheri ne amma dan me kai to wannan dan me kai din sababin da yasa kai wannan lalle a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya dauke shi a matsayin sababi yayi shi sannan za aikin ka zai karbu law anna rajulan kullama tammat lahu sanatun zabaha zabihatan wa tasaddaqa biha da a ce mutum duk lokacin da shekara ta cika a rayuwarsa zai yanka dabba ya bada sadaka yace bari mu gode wa Allah mun cika shekara kaza a duniya da zai yi wannan asali nan zaka kalli abubuwa biyu an samu yanka an samu kuma wani sababi ka yanka dabba ka bada sadaka wannan alheri ne
alheri ne ko ba alheri alheri ka yanka dabba ka ba mutane sadaka wannan alheri to amma a ce kai wannan abun ne saboda sababin cewa shekarar rayuwar haihuwarka ta zale wannan shine sababin aiko to sai a bincika a gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan abun shi ma a matsayin sababi in an samu wannan to ibada ce da Allah zai baka lada sadakar ake kallo kun kalle kun fahimci abin da a ce kayan ka ne dama don ka ci a gida wannan ada me ya shigar da ita ta zama ibada sadakar da kuma sa ran zaka samu lada an fahimci wannan to duk abin da kake son zaka samu lada a cikin sa sai an tabbatar da ya cika wannan sharadi sababin da yasa kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan sababi din to sai a baka lada kuma kenan ashe bazde ya zama me bid'a mun san bazde bikin gazewar shekarar haihuwar wani yawa duk wani idi kuma har yanzu malan dama idi shine abin da zai zagayo ayi murna domin sa to shi ma shiga gargashin wannan in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauke shi a matsayin abin da ya zagayo ayi murna ayi biki ba to shi ma ya zama bid'a a gargashin wannan taruwa da bada labarin da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zikiri da mutum zai yi da munasabar cewa zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin wannan gefe na farko ibada ce ko ayi karatu a ilmantar da mutane ibada ce sannan a zikiri da za a yi ibada ce da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tasbihi duka waɗannan ibada ce kuma alheri ne babu wanda zai ce maka ba alheri bane amma inda matsalar take shine sababi din wanda sababi ne domin sa aka yi shine zagayowar rana da ake sa ran ita ce ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bari ayi wani to sai a duba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wannan sababin shi ma ya bautawa Allah yayi bai ba to tunda bai ba wajibin ka ka hakura kayi ibadar saboda wani sababin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi ba a ce karatun tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bid'a bane ba a ce hailala bid'a bane ba subhanallahi ba bid'a bane menene bid'a sanya sababi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sa shi sababi ba anan matsala take kuma in kai wannan din Allah ba zai baka lada akai ba ashe abin tausayi ne gare ka in aka tunatar da kai cewa in kai aikin zaka yi hasarar lada ya kamata ka hakura mun fahimci wannan abu wannan dai kenan dangane da sababi abu na biyu yace jinsu ha jinsin ibadar lalle ta zama irin jinsin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi yace an takuna muwafiqatan li shar'i fi jinsiha yace hada rajul yace yanzu misali wannan mutum ne a fi Eid al-Adha a idin babbar sallah kamar da muke cewa a Hausa dhaha bi shatin min bahimati al-an'am ya dauko akuya ko tinkiya ko rago ko tauri sai yanka a ala alwajh alshar'i tafuska ta shari'a bitabi'i yace a tabi'a sanannan abu ne tuqbalu udhiyatuhu wannan za a karbi layyarsa in dai sauran sharuɗa sun cika wanda dama mun san kuma sharadi me ma'ana sa ko me ma'ana sharadi ma yalzamu min adamihi aladam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi ma'ana abinda in babu shi babu hukunci amma samun sa kuma ba lalle ne ya zama an samu hukunci ko an rasa shi ba in an kalle shi a kashin kansa to yanzu nan muna zancan layye ne sharuɗan ta in suka cika gashi ka yanka kuma gashi kai a lokaci a tsari da sauransu kuma ka yanka irin dabbar da aka ce a yanka to wannan ka cika sharadi ta bangaren irin dabbar da za a yanka don haka sharadin ka wannan gefen ya cika sai idan kuma akwai sharadin daban wannan dai ya cika insha Allah kenan za a baka ladan ibada to amma wani mutumin gaban sai yazo sai yace sa udhi bi farasi ni kuma zan yanka doki yace ni doki zan yanka ba dan komai ba yace saboda nama yayi yawa buri yanka duki wani zai fito adama duki ba a ci ko nan mallai yana bada misali ne da abinda fahimta su kuma da ita ce daidai doki baya cikin abin da aka haramta cin sa makruhi ne a mazhabar malikiya amma saboda wasu dalilai da suka zo akwai maganar halaccin cin sa akwai hadisin Anas na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci doki tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya wannan ne ba shine abin tattaunawar mu ta sa an taba rikici akan wannan wata shekara ko a nan Najeriya garuruwa daban-daban ake ta rigima to kar mu shiga wannan rigimar mu kyale ba ita ake nufi misali dai kawai mutum yace shi doki yake so yayi layya da shi to anan ya dace da niyyar layya zai yi ko layya kuma ibada ce to amma bai dace ba da jinsin abin da zai layya da shi abin da shari'a ta gode shi shine min bahimatul an'am menene bahimatul an'am dabbobi na gida daga raƙumi saniya sai waɗannan ƙananan dabbobi rago ko tinkiya a rago ko akuya mana jinsin rago da tinkiya ko jinsin akuya da tauri ko to waɗannan su ne ake yin layya da su haka nan mutum ya je ya ɗauko zakara ya ce ni iya abin da Allah ya hori min kenan ya ce layya ce to shi ma ya yi da niyyar layya amma kuma bai dace ta jinsi ba don haka ba zai samu ladan layya ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bahimatul an'am ya ce ai amfani da su kun ba jona yawa ta wannan ta bangaren jinsi kenan al-qadr shine abu na uku qadaruha dole ibada da zaka aikata kafin ka samu ladanta ta zama ta dace wajen gwargwadanta da abin da shari'a ta zo da shi misali ya kawo shi innal insana idza salla dhuhra arba'an kullu rak'atin fiha ruku'un wa fiha sujudani wa ata bi shurutiha wa arkaniha taqabbala Allahu insha Allah ko idan mutum ya salla azhar raka'a hudu kuma da ruku'u daya a kowace raka'a da sujada guda biyu a kowace raka'a yayi zo da sauran sharuɗa din Allah zai karbi sallar sa insha Allah amma idan da zai ce sallar azhar din nan ni yau raka'a 6 zan yi ai dai ibada ce wane ne zai ce mana ibada ba alheri bane raka'a dai me ake faɗa a raka'an ne karatun qur'ani ne fa tasbihi fa ake yi ruku'u ake wa Allah sujada ake wa Allah yanzu kwa ce sujada da ruku'u da karatu ba kyau menene ba kyau din a ciki ba ruku'un da sujada da karatun ba ba kuma tasbihin ba menene ba kyau a ciki ƙarin ne cewa raka'a 6 zai yi tasa akwai raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki domin shi hudu ya kawo mana hudu yace ai sallar azhar hudu sallar al'asr uku magriba hudu isha'i biyu asubahi duk wanda ya kara wata anan ila ba sai yace ace me yasa kai wannan sai ce wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa ko sai yi kawo wannan domin da mana ga cikin uslubin masu bid'a al-istidlal bil umumat sai da ko umumin abu sai ya ce ai gashi nan ba Allah ya ce kaza ba to dan me bazami ba to irin waɗannan abubuwan duk suna cikin abin da ke sa aikin mutum ya ɓaci wannan shine maganar abin da shafi gurgudu a haka nan kamar misali mutum ya ce wajen alwala ya zo a sunna ai wanke gaɓuɓɓa sau nawa sau uku akwai riwayoyi da suka zo akan wankewa sau biyu akwai riwayoyi da suka zo da hatta wankewa sau ɗaya amma ƙari akan haka mutum ya ce bari ya ƙara don ya fidda abin sosai ya ce kulli shi hudu zai yi to wannan menene bid'a ce Allah maɗaukaki ba zai karɓi wannan ibadar ba saboda ya yi ƙari a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauke shi a matsayin bai yi wannan ƙari ɗin ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa akwai damar yayi wannan ƙarin ko ba dama akwai dama ma'ana da ya zo da haka aka umarce shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mai da wannan lissafin wankewar ya zama sau hurhudu to amma tunda bai yi ba kai ba ka da ikon ka ce bari in ƙara wannan shine abin da ake nufi abu na hudu siffa siffar wannan ibadar dole ta zama irin siffar da Allah madaukaki yayi umarni da ita kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a aikace umarci sahabbai su aikata shi ma musamman ko nayi zancen sifa ne yawa kamar sifar alwala har yanzu har yanzu tunda bamu dade magana alwala ba mu yi magana alwala ya kawo ita ma magana misalin alwala idan mutum kafin dai mu kawo sabani ya ake alwala mun sani da me ake farawa ka wanke hannu tare da bismillah ko ka kurkure baki ka furzar ka shaka ruwa a hancin ka shi ba ka fashe ka wanke fuska ka wanke hannaye zuwa gwiwar hannu a shafi kai a shafi kunne a wanke kafa wannan shi alwala idan kana zaune kawai sai wani ya zo ya ce to ai dama ai Allah cewa yayi ayi alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi alwala ni yadda nake so shine zan faro ta wanke kafa da ya dauko ruwan sai ya fara wanke kafarsa sai ya shafar kai ya shafar kunne ya taho baya har ya zo mun wanke hannu sai ce akar bakalla wannan me sai ce alwala ce to wannan kaga yayi niyyar alwala kuma yayi niyyar ibadar Allah da alwala amma kuma wajen sifa ya saba wa yadda shari'a ta zo da alwala don haka alwala fa ta bashi Allah baya so Allah ba zai bashi lada akai ba mun fahimci wannan abu haka mutum ya zo ya zauna ko ya tara mutane kamar da Abdullahi ibn Mas'ud ya ga wasu mutane suna yi cikin hadisin da Ad-Darimi ya rawaito malamai sun hassana shi ya samu wasu mutane sun kewaye a tsakaninsu sun yi halaka halaka group group a cikin masallaci an zauna ɗaya daga cikinsu yana cewa ku yi kabbara guda ɗari ku yi hailala guda ɗari sai su kama Allahu akbar Allahu akbar subhanallah ana ta yi wannan yana bayarwa wannan suna amsawa Ibn Mas'ud ya tambaye su wannan abin da kuke yi ɗayan abu biyu ne ko dai kun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma abin da kuke yi sunansa bata mutum ko ba zai yarda a ce ya fi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko wani ne zai yarda a ce ya fi manzon Allah babu domin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas Ibn Mas'ud mu da muka zauna da shi bai taɓa koya mana wannan abin da kuke yi ba ko dai kun fifita kanku akan manzon Allah ko kuma abin da kuka zo da shi sunansa bata don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tara sahabbansa yana sa zikiri suna amsawa ba in koyarwa ake so akwai koyarwa daban a sa lokaci a koyawa mutane ga yadda ake zikiri ga yadda ake zikiri ko kuma a ce in yayi sallah ya juyo ya ce ka salati goma goma ga annabi qul huwallahu kaza kafa kaza qul kaza da kaza kafa kaza ya ladibu kafa dubu waɗannan irin abubuwan ba sa cikin tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin su ba a rayuwarsa to ashe nan abinda zaka kalla ba zikirin ne laifi ba ba hailallar ce laifi ba ba subhanallahi ne laifi ba salatin manzon Allah ne laifi ba a'a laifin shine tsarin yanayin da aka bautawa Allah din in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da irinsa ba bayan ko yana da damar a ce yayi irinsa a shekara 23 da ya zauna a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a ce a masallaci ai ya tara jama'a yayi musu irin wannan ko bai kai ba ya kai to tunda bai yi ba kar mu azarfafi mu ce mun fishi iyawa mu fito da wani tsarin ibada da shi bai sani ba sahabbansa ma ba su sani ba dan da zaka tsaye da mutum ka tambaye shi wannan abin da kake yi ka zo ka zagaye ko kyalle a masallaci ake yin wannan abu shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan tsari tabbas zai ce maka babu inda zan iya karanto maka babu wani hadisi na duniya da zan iya kawo maka gashi a rubuce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan babu mai kawo wannan sai a ce to ya san wannan abun alheri ne ko bai sani ba to anan tambayar da ya kamata kai kenan ina za a samu amsar ta shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan tsarin alheri ne ko bai san alheri bane in ka ce ya sani to akwai bukatar ka kawo inda aka samu ana yin haka in ka ce bai sani ba to ka fi manzon Allah ilimin yadda za a bauta wa Allah wannan kuma kaga ba za ka iya dora ma kanka wannan laifin ba to don haka sai ka hakura ka tsaya kai zikiri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hailala da salati da komai duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan amma ba kayyade su da irin wannan sifar ba kai shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan sallah zai zauna yi ta zikiri ya dade wannan kuma shi aka samu daga sahabbai daga tabi'ai kowa yayin nasa ibada sai ka tsarkake ta tsakaninka da Ubangiji ba sai kai cikin jama'a mutane sun ganka ba da a ce ana yin ta cikin jama'ar tazo kamar abidan talbiya ta aikin haji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jama'a yayin wannan duk da cewa shi ma ba sakowa yake ana amsawa ba yana yin nasa shi kadai kowa ma yana yin nasa to idan kana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka tsarkake aikin ka kai dan Allah kuma kai irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wannan shine girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan wannan munasabar zan tuna mana abinda na sha ambata mana ni kissar Imam Malik da mutumin nan mai daukar niyyar aikin haji ko umara daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san wannan kisar mun sha jin ta wani mutumi yazo ya tambayi imamuna Malik yace ya Abu Abdurrahman me zai hana ina so ni in koma wannan suna zulbulaifa ne fa kun san zulbulaifa shine ni katin mutanen Madina idan mutum zai tafi umara daga mutanen Madina ko zai je haji in ya baro cikin gari to zai tsaya a zulbulaifati ana ce masa abiyar ari ali a yanzu anan wurin da miƙa ce nan ne zai tsaya yayi niyya ta shiga ihrami to sai wannan bawan Allah ya tambayi Imam Malik shin bana koma cikin gari cikin Madina in dauko ihrami na daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai wuri ne mai daraja wuri ne mai daraja domin manzon Allah fiyayyen halitta ne a cikin wannan kabari da ya tambayi imamuna Malik shin in koma in dauko niyya ta daga can sai ce akhsha alayka alfitna ina tsoro sai maka fitina sai ce masa wace fitina ce akarbaka Allah wahala ce fa na dora wa kaina zan koma in mil nawa zan koma cikin gari in dauko wahala daga can shine sai ce ba wai zan san wahalar ba shin in kai haka me kake sa ran zaka samu lada ko to shin kana tsammanin zaka samu ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba shi ya san da girman masallacin sa da darajar wurin amma ya baro masallacin yazo nan duk umarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guda hudu daga nan ya dauki inda daga Madina ya fita to daga nan ya dauki ihramin ta aikin haji da ya guda daya a rayuwar sa shi ma daga nan zulhulaifa ya dauki ihramin ta bai sai bari ku koma masallaci na saboda falalarsa da darajarsa ba don haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki wani abu sababi ba karka dauke shi sababi in bai yi abu da wata sifa ba karka dauke shi a wata a wannan sifa din mun fahimci wannan misalan insha Allah to ne kenan haka nan makani bigire wuri dole ne mutum a kafin nan zaman eh zamani dole ne idan mutum zai yi ibada to ibadar ta dace da zamani zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi shine zamanin yin wannan abu da mutum zai zauna a gidansa a ko nan ba zan tantan gida ba misali a zamani misali mutum ya dauki layya ya yanka layyarsa ranar sallah kafin sallar idi ta yi ko ba tai ba ba tai ba zamanin ta shine bayan sallar idi ko daga liman ya yanka ko sarki ya yanka gurgurdan dai sabanin mutane malamai akan wannan ko kuma an kaddara lokaci yayi na daidai lokacin da za a yanka to shikenan in mutum yayi kafin wannan lokaci bace ba kuma in ya dauka haka ake yi to nan bid'a ta shigo ya bauta wa Allah ba da irin ba a cikin zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dauke shi a matsayin lokacin yin bauta ba wannan kuma shi ma bai itibarin zaman akwai misalai da yawa a irin waɗannan abubuwa da mutane suke aikatawa wanda suke daukar su yi wani abu a wani zamani zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai dauke shi a matsayin zamanin da za a yi wannan ibadar ba Allah mu dauke tsari haka misali mutum yayi da gangan ya sallaci sallar azhar kafin lokacin ta shigo shi ma sallar ka tayi sallah bace ba domin me ya zabo wani lokacin ya canza lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ai sallar azhar to Allah ba zai karba ba koda yayi sallah mai kyau koda yayi sallah da ikhlasi yayi dan Allah bai yi riya ba amma kuma yayi ta ba a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ba. Abu na ƙarshe na shida shine zamani bayan makani, yawa shine makani wato bigire inda ake ibada, dole wurin ibadar shi ma ya dace dai da shari'a ta zo da shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Da a ce mutum idan goman ƙarshe na Ramadan ya shigo sai zauna a gida, me kake yi sai itikafi kuma ba a masallaci ba, to shi ma yayi itikafi amma ba a bigilan da manzon Allah sai ya itikafi ba, don haka ba shi da itikafi. Don me bai yadda da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya kirkiro nasa tsarin daban sai ya zama cewa ya rasa wannan lada. Ya ɗan uwa misalai akan wannan suna da yawa, amma din karke wannan ka'idar to za ta taimaka maka wajen fitar da menene zai zama abin da ke shine bid'a, menene zai zama kuma daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ɗan uwa, dalilin wannan fadakarwa ba wai hana mutane yin wani abu da suka saba yi bane da niyyar cewa laifi ne, a'a, tausayawa mutanen ne kar su hasaran ladan su. Duk mutumin da ya aikin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan sifofin ba zai samu ladansa ba. Akwai ma'anar reni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da lafazin bakinka bai faɗi haka ba. Na'am, ba ma ga ƙaryata maganar ka cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai mai son manzon Allah ne gaskiya ne. To amma alamar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka zama mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tsarin da ya zo da shi. In ka zo da wani tsari shi bai zo da shi ba, sai a ga kamar ka rena shi. Kuma so ake Allah ya karbi ibadarka, to ka tausaya wa halin da kake sha, ka tausaya wa kanka, ka duba girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai aiki irin yadda ya karantar sai ka samu lada a wurin ubangijin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah madauki miki roƙo ya samu dace. Mu karasa wannan gefen duk da lokaci ya go. Yace fa tariqatu ko wa tariqut takhallus min su'alatan bi taqiqil mutaba'a, wannan shine fidda mu ko to mun dawo littafi. Yace wa salamatul qalbi, da kubutar zuciya, ma'ana a ce zuciya ta kubuta, min iradatin tu'aridu al-ikhlasa, ya zama cewa zuciyarka ta kubuta daga wata manufa, shine iradar da tu'aridu al-ikhlasa, tana karo da ikhlasi, duk wata manufa da take karo da yi don Allah, to in akwai ta a zuciyarka to zuciya ba ta da lafiya. Nan dama muna zancen lafiyar zuciya ne abin da ya kawo mu wannan zancen kenan. Wa hawan da kuma zuciya ta kubuta shine wa salamatul qalbi min hawan yu'aridu al-ittiba, ya zama zuciyarka ta kubuta daga san rai, san ran da yu'aridu al-ittiba'a, yana karo da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle in kana san aikin kai karbu a wurin ubangiji to a samu waɗannan abubuwa, babu wata manufa a zuciyarka wadda take karo da ikhlasi, babu kuma san rai da san zuciya wanda yake karo da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan yake mai da mu gaba ɗaya asalin wannan ma'ana ta ikhlasi da mutaba'a, shine dai maganar mu ta shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah. Kuma a kowace akwai me annafi wal isbat, nafi ne da isbat, shahadatu an la ilaha, kaje kai nafi babu abin da ya cancanta abauta masa sai ka ce me illallah, kuma sannan babu wanda za ka biyayya gare shi ka samu lada a wurin ubangiji ya zama shine wanda za ka sa a gaba, aikinsa shine madubinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da ikhlasi da mutaba'a a zukatanmu. Allah ka tsarkake zukatanmu daga kyamar duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ƙara mana son abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, da son abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Allah kuma ka karɓi rayuwarmu akan wannan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo, wanda duk ya karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna roƙon Allah gare shi, Allah ya dawo da shi kan hanya. Ko da sauran lokaci na sakara dai shi mu karasa, oh har babin ya kare kina, to sai ce fa hadhihi haqiqatu salamatil qalbi allazi dhamminat lahu an-najatu was-sa'adatu, wannan ita ce a haqiqanin tsarkin zuciya, zaman lafiyar zuciya, da kuma lafiyar ita zuciya din idan aka same ta, ko idan idan an same shi to an samu lamini mutum ya samu tabbaci an samu assurance insha Allah mutum zai tsira daga bala'i sannan kuma zai samu sa'ada zai samu farin ciki zai samu biyan bukatarsa a wurin Ubangiji subhanahu wataala muna roƙon Allah mu dauki ya biya mana bukatunmu kuma Allah ya bamu wannan lamuni na tsira daga dukkan abin da zai lalata mana aiki Allah ya sare mana abin da ya kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.